Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke barin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 20 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Akalla mutane 10 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 12 kuma suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani hotel a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Wani alƙalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin mako daya da sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Wasu sababbin kamuwa da cutar COVID-19 a Xinjiang da Tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin China.
Tokanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar kula da harkokin yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF da jami'o'i a Najeriya na wani shiri na saita alkiblar matasan Najeriya.
Muga inda za a sa wato gyaran tunaninsu su yan jami'a a cikin karatunsu da suke abin abinda ake so a gani ya fito a cikin wannan taron kenan.
Jihar Kano mai ɗanbin jama'a kuma mai fama da mace-macen uwaye da jarirai na wani shiri na shawo kan lamarin.
To sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu.
Za kuma aji wani rahoto na musamman kan yadda har yanzu jama'a a jihar Borno mai fama da masifar Boko Haram da abubuwan da suka biyo baya ke ta kiraye-kirayen neman ɗauki daga shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ziyarce su ranar Alhamis. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin adawa lafiya da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Akalla mutane 10 suka rasa rayukansu, wasu kuma fiye da 12 suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani hotel a Mogadishu, babban birnin kasar Somalia. Shaidun gani da ido sun fada wa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun ji karar fashewa uku a kusa da hotel din Hayat dake mahaɗar tituna ta KM4 da yammacin jiya Juma'a. Wani jami'in 'yan sanda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa wata motar bam ta tarwatse kusa da hotel din yayin da ɗayar ta daki kofar shiga hotel din. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa an ji karar harbin bindiga da safiyar yau Asabar yayin da 'yan sanda suka yi kokarin karaɗe yankin domin zakulo maharan daga cikin hotel din. Kungiyar mayakan Al-Shabaab ta dauki alhakin kai harin. Wata sanarwa a shafin kungiyar yanar gizo ta ce mayakan mu sun mamaye hotel din kuma yanzu haka suna gwaza yaki a ciki. Muna auna jami'an gwamnati da ke cikin hotel din ne. Ofishin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a jiya Juma'a cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya sauya shawara kan bukatar sa ta farko ta cewa jami'an dudubawa na hukumar makamashin atom ta kasa da kasa za su bi ta Russia zuwa tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai ta Zaporizhia da ke Ukraine wadda Moscow ta mamaye. Ana ci gaba da samun damuwa a Turai kan cewa yakin da ake yi a zagayen tashar kan iya haifar da bala'in da ya fi muni kan ibtila'in makamin nukiliya da ya auku a shekarar 1986. Shugaban hukumar ta makamashin atom Rafael Grossi ya yi na'am da sanarwar baya-bayan nan. Yana cewa Russia da Ukraine suna ba da goyon baya ga muradin hukumar na aikewa da tawaga zuwa tashar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na kullum a jiya Juma'a cewa jami'an jakadancin Ukraine da ƙawayenmu da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya da na hukumar makamashin atom suna aikin tsara cikakken bayani kan tawagar da za a aika a tashar ta nukiliya ta Zaporizhia. Ina godiya ga duk wanda ya taimaka wajen ɗaukar wannan matakin. Wani alƙalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin mako daya ta sabunta wata shaida da aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasa Donald Trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai. Wasu kafafen yaɗa labarai ne suka buƙaci takardar shaidar. Biyo bayan binciken da aka yi a zaman wani sashe na babban binciken da ake yi kan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan sirrin da ya ɗauka zuwa gidansa na Mar-a-Lago. An buɗe sammacin da kotun ta bayar domin binciken gidan Trump a makon jiya wanda ya nuna cewa Trump na karkashin bincike kan yiwuwar aikata manyan laifuka ciki har da katsalandan ga shari'a da kuma sabawa dokar leken asiri. Dokar ta ayyana tarawa da bayyana bayanan da suka shafi tsaron ƙasa da za a iya amfani da su domin cutar da Amurka su kuma amfani makiyanta a zaman babban laifi.
To an jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda matasan ƙasar ke karkata zuwa ga wasu bakin alkibloli jami'o'in ƙasar da haɗin gwiwar hukumar kula da matasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF suka shiga wani shiri na saita alkiblar matasan ta yadda al'umma da masu kansu matasan za su amfana. Daga Abuja ga Shamsi Hamza Ibrahim da rahoton.
Wannan yunkuri na zuwa ne yayin da ake samun ci gaba a duniya. La'akari da hakan ya sa hukumar UNICEF haɗa masu ruwa da tsaki daga jami'o'i a Najeriya don su ba da gudunmawar su. Kuma yunkurin zai mai da hankali ne musamman ga ɗaliban koyon aikin jarida wanda ake sa ran idan suka gama karatu suna da dama mai yawa a wuraren aikin su na jarida wajen gyara tunanin al'umma. Professor Umar Fati shine shugaban jami'ar kashere dake jihar Gombe, kana jagoran tawagar jami'o'i na Najeriya a wannan shiri.
Wannan manhajar da malamai mu za su yi amfani da shi su horar da ɗaliban da suka fahimci yadda za a yi a canza halaye irin na ɗan adam, sannan kuma su fahimci yanayin zaman takewa na jama'a, kuma yadda za a yi amfani da gidajen radio, television, yanzu kuma da irin abun waya da muke magana na internet da su social media dinnan, domin ba za ka kawai tura mutane sakonni ba, baka san yanayin zaman su ba, baka san wahalolin da suke ciki ba, baka san al'adun su ba, baka san menene tsoro da kuma abun da suke so ba. Saboda haka dole mu shigar da mu gina irin wayannan duka cikin manhajar gwarazan ɗaliban mu.
Hukumar UNICEF ta bakin Jami'ar Sadarwa ta Najeriya, Safiya Akau, ta ce muhimmin abin da za a mai da hankali akai cikin wannan shiri shine amfani da makarantun jami'o'i wajen canza tunanin matasa wanda ake fatan samun sakamako mai kyau cikin ƙanƙanin lokaci.
Ita UNICEF a takaice tana son ta cimma wannan abun ta ga yadda za a ake duba shi curriculum da ake amfani da shi a makaranta. Dama musamman abinda ake koyar musu a makarantun shine sadarwa tare da muga inda za a sa wato gyaran tunanin su ƴan jami'a a cikin karatun su da suke yi. Abinda ake so a gani ya fito a cikin wannan taron kenan.
Shi ma Dr. Safiyani Ma'auya Babali, shugaban sashen kula da lafiyan al'umma na jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, yayi ƙari da cewa
muna ganin abu ne mai yiwuwa dukkan masu ruwa da tsaki banda ma jami'o'in akwai ainihin ita wato ma'aikatar take kula da jami'o'i na ƙasa wanda ake kira National University Commission ko suna nan, kuma duk irin wannan canje-canje din za a yi dole sai an kira su sun san abin da ake so a yi domin su suke gudanar da irin waɗannan manhajoji da ake amfani da su a jami'a. Banda wannan kuma in aka kawo jami'o'i ai malaman ne za su koyar, to kuma malaman su ne aka tara a nan gurin, ake faɗakar da su akan yanda ake so a shigar da wannan cikin manhaja, saboda in an gyara manhaja an kawo ta jami'a su tabbatar an aiwatar da shi yanda ya kamata, domin wasu abubuwa da suke kawo rashin ci gaba a koyar da shi a cikin jami'a cikin wannan manhaja ta yadda mutane in sun fito za a fadakar da su yanda yin waɗannan abubuwa in suka kula da su to zai kawo ci gaban ƙasa.
Ana fatan samun goyon baya daga dukkan hukumomi dake da ruwa da tsaki cikin tafiyar nan amfanin ɗalibai da ci gaban ƙasa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Akai da Shamsiya, kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Yan sanda a kasar Nicaragua jiya Juma'a sun kai samaniya a gidan wani bishop na ɗariƙar Katolika wanda ke sukan lamirin gwamnatin shugaba Daniel Ortega, inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin hakurin gwamnati na sukan lamiri. Samanin da aka kai kafin ketowar alfijir ya zo ne bayan da hukumomin Nicaragua suka zargi bishop na Matagalpa Rolando Alvarez da hada kungiyoyin tashin hankali tare kuma da tunzura su gudanar da wasu ayyuka na nuna tsana ga jama'a. Gwamnatin shugaba Daniel Ortega ta dauki mataki a kai kan masu sukan lamirinta inda ta kama gwamman shugabannin jagororin adawa a shekarar da ta gabata, ciki har da mutane bakwai da za su iya kalubalantar sa a zaben shugaban kasa. An yanke musu hukuncin zaman gidan kaso a wasu shari'u da aka gudanar cikin gaggawa ba tare da bayyanawa a bainar jama'a ba. Wasu sababbin kamuwa da cutar COVID-19 a Xinjiang da Tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin China. Kafofin yaɗa labaran China sun ruwaito cewa hukumomi sun rarraba yankunan da cutar ta shafa zuwa manya da matsakaita da kuma ƙananan yankunan yiwuwar kamuwa da cutar. Xinjiang ta sami kamuwa da cutar COVID-19 na farko a ranar 31 ga watan Yuli, bayan mako ɗaya kuma a ranar 6 ga watan Agusta ta bada sanarwar wasu mutane sun kamu da cutar. Ya zuwa ranar Alhamis, a Xinjiang akwai yankuna mafi munin yaduwar cutar 329 da matsakaita 138 da kuma ƙanana 24. A wannan ranar kuma hukumomin China a Tibet sun bada sanarwar cewa akwai yankuna mafi munin yaduwar cutar 346 da matsakaita 223.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma za mu nufi Najeriya, ƙasa mafi yawan al'umma a Afirka. A Najeriyar ma jihar Kano wadda tafi yawan al'umma a kasar, wadda kuma ke ɗaya daga cikin jihohin da aka fi samun mace-macen uwaye da jarirai. Don mu ji matakan da ake ɗaukawa don kawo ƙarshen wannan matsalar, Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Wata ƙididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ta nuna cewa Najeriya na da kashi 30 cikin 100 na adadin matan da ke mutuwa yayin haihuwa da mace-macen jarirai a duniya. A Najeriya kuma jihar Kano na cikin jihohin da ke kan gaba wajen fuskantar wannan matsala ta mutuwar jarirai da mata masu juna biyu. Sai dai ga alama hukumomin jihar sun himmatu wajen daukar matakan dakile wannan matsala. La'akari da yunkurin gwamnatin jihar ta Kano na samar da wani daftarin bayanai da ka'idojin samar da abinci mai gina jikin jarirai da mata masu juna biyu. Hajiya Halima Musa ya kasai da ke zama daraktar kula da ingancin abinci a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ta yi ƙarin haske.
Daftarin daman ya fara daga Arewa zuwa jiha, to sai muka tantance abubuwan da zai yi daidai da al'adunmu da dininmu. Saboda haka amma mun ɗauki muhimman abubuwa wanda zai iya amfani da tarayya, zai iya amfani a jiha. To ɗaya daga cikinsu shi ne, na ɗaya a tabbatar yara 'yan ƙasa da shekara 5 daga haihuwa zuwa shekara 5 suna samun ingantaccen abinci. Wannan yana farawa ne daga uwa, shi ne wannan wajen ba da nonon uwa daga awa ɗaya bayan haihuwa, wannan kenan. Sannan a tabbatar kuma da yara daga wata 6 zuwa shekara 2 sun samu ingantaccen abinci, shi ne wannan rabe-raben abincin, shi ne ake cewa kamar masu ba da kuzari, masu ba da lafiya, masu ƙarin jini, masu kariya daga cututtuka, shi ma an ba da bayani a kansa da yanda za a ba yaron, duk wannan daftarin yana ciki. Ita ma kanta binnin tarayya ta yi wannan daftarin ne a shekara ta 2018. Sai kuma ce mu ma mu je mu yi a jihohinmu.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru a fannin kiwon lafiyar jama'a ke nana ta muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa a watannin 6 na farkon haihuwarsu. Dr. Ashiru Hamza Muhammad shi ne coordinator shirin bunƙasa lafiyar jarirai da mata masu juna biyu, wadda ake yi wa lakabi da Alive and Thrive a Turance.
In ka duba kamar ƙididdiga da aka yi ta wato mace-macen mata ko haihuwa ko kuma abin da ya shafi haka da kuma mace-macen yara, wannan abu ne wanda in ka duba gaskiyar magana yana ya gallaba kowa da kowa. Sannan kuma ka duba sai muka ga alaƙa shi da abin da ya shafi harkar abin da ke kamar harkar ci maka kenan ba nutrition. Kana shi kadai zai iya rage mace-macen mata akalla kashi babban kashi 45 a cikin 100. Kuma ka duba kamar mace-macen matan nan, duk da cewa Najeriya yawan Najeriya mu ana maganar mutum wurin miliyan 200, amma fa a duniya fa ka duba da yawan duniya wurin mutum miliyan 7 da wani abu, amma mutum miliyan 200 kawai mu ne muke wato a ƙididdiga mu muke bada mace-macen mata kashi 30 da wani abu a cikin 100 a duniya. kaga wannan abu ne wanda bai kuma daga cikin hanya da muka kula wanda zai yi a samu wannan rage-rage mace matan daga cikin hanyoyi da yawa shine wato inganta harkar ci maka musamman abin da ya shafi wato exclusive breastfeeding harkar shayar wannan
ya zaka dai gwamnatin jihar Kano na tsare-tsaren kafa cibiyar kula da yara masu fama da cutar tamowa yayin da hannu guda kuma kwararru kan kiwon lafiyar jama'a ke jan hankalin hukumomin Najeriya kan yadda ake shigo da magunguna masu sanya jarirai kuzari barkatai cikin kasar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmuda har yanzu dai muna Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan yadda har yanzu jama'a a jihar Borno mai fama da masifar Boko Haram da abubuwa masu alaka ke ta kiraye-kirayen neman dauki daga shugaba Muhammadu Buhari wanda ya ziyarci jihar ta Borno ranar Alhamis Haruna Dauda Garika
wasu yan jihar sun bayyana cewa ya kamata shugaba Buhari ya mai da hankali kan wasu abubuwa da suka zame al'umman jihar musamman ma na rashin wutan lantarki garin Maiduguri ya shafe kusan shekara 1 da rabi ana fama da karancin wutan lantarki a wasu sassa na garin sakamakon lalata wutan lantarki da aka ce yayin gunyar Boko Haram sun yi ta har gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin samar da wuta mai iskan gas wanda zai kasance irin sun na farko a lahirar Afirka shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya alƙawarin inganta rayuwar mutane a jihar musamman amma wannan shiya na arewa musu gabacin Najeriya da suka yi fama da kalubalen yan kungiyar Boko Haram da zaka ya jefa mutane cikin halin kakani gayi duk da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da rafin kayayyakin abincin jin kai ga jama'a da ke cikin garin Maiduguri sai dai al'umman jihar Borno sun hada da bayyana irin bukatun da suke da shi musamman ma a cikin garin Maiduguri da zaka aka so musamman sokin al'amura musamman ma na hare-haren yan kungiyar Boko Haram kama abin da suke cewa
gaskiya babban abin da ya damu mutane Maiduguri wutan lantarki nan yau muna dosan shekara biyu ba muna wuta dalilin wuta na ba abin da bai kudin sa bai karuwa Maiduguri ba hatta man da ake kawo muna Maiduguri na ba kudin da ake sarrafa su jihohi din akwai bambanci dan Allah muna roƙon shugaban kasa da Allah ya gaggauta ya magance mana matsalan wutan lantarki nan kafin a wuce wasu wurare
muna so shugaban kasa ya zo na ya sassanta da ƴan asu domin ɗaliban makaranta su koma makaranta yau son wata shida suna zama a gida muna roƙon shi dan Allah ya sassanta tare su koma bakin aiki da kuma daliban makaranta akwai masu diploma masu degree duk suna zama gida ba abun yi muna roƙon shi da ya dibi mai
abu wanda ya shafi poverty tallafi kusan a jihar Borno gaba daya mun fi kowa na'am da wannan abun don kusan a jihar Borno a Najeriya gaba daya a jihar munan jihar Borno talaucin mu kusan a fili yake fiye da na kowa a taimake mu mu muna da bukata ne ma cikin kaman a gaggauce Allah ya taimake shi kuma Allah ya sa da ya sakar mana da wurwuri muna da bukata sosai
wasu al'umman jihar Borno da ke shi arewa musu gabacin Najeriya kenan ke bayyana irin bukatun su da ya kamata shugaban kasa ya duba musu da suka ce abu ne wannan gwamnati za ta iya warwarewa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to gaida dan mutan biyu kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan da haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yau shirin a dawo lafiya zai lika jamhuriyar Niger ne inda matakin karin kudin man diesel da hukumomin kasar suka dauka a farkon wannan watan Agusta saboda abin da suka kira illolin mamayar Russia a Ukraine da ya fara shafar sha'anin sufuri inda masu motocin jigila da masu motocin dakon kaya suka yi karin kudaden zirga-zirga a tsakanin biranen kasar yayin da su ma direbobin taxi da na sauran motocin haya suka bi sahu duk da yarjejeniyar da aka ce an cimma tsakanin kungiyoyin direbobin da gwamnatin kasar akan sharadin za a biya wasu masu bukatun da ke da nasaba da inganta yanayin aiki akan hanyoyin mota don kada a fuskanci karin kudin mota a kasar akan wannan al'amarin da ke neman haddasa rikita lissafin matafiya. Yasa wakilin Muslim Mumuni Barma ya shirya mana tattaunawar ta musamman a bakin daya daga cikin titunan motoci a birnin Yamai da wasu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum don jin yadda suke kallon wannan sabuwar dambaruwar ta sha'anin jigila a Niger.
Ina tare da Abba Rafi'u da Ilela Umani da Zakari Adamu, dukansu masu bin diddigin al'amuran yau da kullum kuma mazauna birnin Yamai. Bari mu fara da kai Abba, me zaka ce game da matakin nan na karin kudaden man diesel?
To abinda zamu cewa sai mu ce tun yanzu ma talaka ya fara shi a cikin shi. Muna ɗaya daga cikin waɗanda muke da wurarei waɗanda suke da nisa. Yanzu ni in ka dauki kamar alal misali ni in ce ina son in je gida in ga tsohi sai na yi wajen kilometer kusan 700 kafin in isa. Kenan ka gani a da ana doka ta jika tara. To a yanzu sun ce sun ƙara wajen 300 kai tsaye. Kenan kaga yanzu ya kama jika 10.5 Zambia idan ina so in kai gida. To inda kamar ka ce ƙari ne wanda an kai a lokacin da 'yan ƙasa suke cikin wadata da walwala. Saboda yau a ƙasar Niger hatta da lokacin mukan da corona ta yi mutane har yanzu ba a murmushe ba. Yanzu kuma an zo an ƙara ma mutane wanga nauyi wanda yake yayi ma al'umman Niger nauyi.
Shin Zakari, gaskiya ne wannan mataki ya shafi harkokin sufuri?
Kwarai kuwa kamar yadda kaji Malam Abba yayi bayani, abun ya shafi harkokin sufuri. Tunda shi na gaya mana dauka ne akan motoci na zamani da ke zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha. Kaga sun yi wannan karin. Na mu dauka nan cikin Yamai. Kaga hatta motoci ƙanana wannan na sufuri ta da tasi-tasi da mutane suke amfani da shi, duk da cewa mafi akasari daga cikin su ba su amfani da man diesel. Amma kaga sun yi kari kai tsaye. Sannan kuma idan ka dauka waɗancan motocin da ake kira da sunan Alfa-Alfa, wayanda mafi yawa ma talakawa su suka fi amfani da shi, wayanda angoni da suke yana da nisa da shigowa cikin Yamai, da wayan su ana sana doka ne akan 25 yanzu kai shi har $40. Kaga wannan babban matsala ce wadda za su shafi rayuwar talaka kai tsaye. To kaga yanzu ko ina aka zagaya mutane na kuka, dama samun da ake bai da yawa. Yanzu kuma an zo an kara musu wani nauyi wanda idan kana son ka je wajen neman abincinka dole ne wani wuri sai ka hawo mota haya ka haya ka kai wurin. To wannan kari yayi da akai kuma kaga ya shafi harkokin su.
Sai Laila, kana cewa an samu karin kudade na sufuri tsakanin wannan gari zuwa wancan, alhali an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnati da kungiyoyin direbobin da ke irin wannan aika na jigila har ma da masu dakon kaya. Yarjejeniyar ba ta yi tasiri ba kenan?
To ai ka san ni anan kamar yanda tunani na ya bani sai ni gane cewa ita wannan rijijiniyar da an ka samu hannu kama yawo da hankalin talaka ne maza yi. Tunda abin ya bamu mamaki a ce a yau an samu rijijiniyar hannu, sannan kuma sai kuma a daren kahin zuwa sahiyar kuma a ce kudin sufuri ya karu. Kenan kaga akwai matsala. Yau in ka ɗauka hatta da wa'inga motocin wa'inda ake bibi na masu karamin ƙarfi, wa'inga masu ɗaukar mutum 19 hais wannan kenan da su ne na marasa ƙarfi. Idan baka iya shiga wa'incan motoci na zamani kana zuwa watakila yanzu kamar ni in na tashi zuwa gida na san da shika 4 zuwa shika 4.5 tana iya kai ni gida. To amma a yau su kansu tunda sun lura wa'incan sun ƙara, su ma sun ƙara, wanda in ka ɗauka mafi akasarin hais ɗin nan ba su aiki da gasuwal, duka da isansu ne suke aiki. To kinan kaga anan talaka shi dai ne zai shan wuya, dusan shi ne za ta ƙarewa. Tunda a yau in ka duba mutane suna fama da ƙarancin kuɗi a hannunsu. To kuma in ya zaminta yau an kikkike wanga abin kenan akwai babban illa, akwai babban matsala. Kamar yadda na faɗa maka a nan babban birnin Yamai in ka ɗauka mafi akasari in ka ɗauki kashi 60 duka 'yan ci rani ne. To yanzu yau wanda ya zo cin rani kenan dole ne sai ya koma gida. Dole kuma akwai biki, akwai mutuwa, akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa a ɗan tilasta ka shirya baka shirya ba sai ka tsaya.
To nan ne kuma zamu dakatar da wannan hirar har sai samu mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Sulemu muna barma da bakin nasa da ma daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Haile Haile daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makiri nake sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Sai gaishe ka, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraron mu. Yau filin zai fara ne da sakon Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri masu cewa jan kunnin direbobin taxi da masu manyan motocin jigila kan ƙarin kuɗin mota da mahukuntan Niger suka yi abu ne mai kyau da fatan direbobin Niger za su bi doka da oda amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Iliyasu Yakubu Igawa daga jihar Bauchi da Isa Jikan mai saje Toro da Sanusi Madatti da Magaran da Haddabi mai komputa mai yama da Ibrahim Lara Gapta masu cewa salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Bude taron sasantawa tsakanin gwamnatin kasar Chadi da yan tawayen kasar yan adawa hakan yayi daidai. Muna fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu da masusu amin. Sai kuma ra'ayin baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoto mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. A yau ina kira ga yan uwana matasan Najeriya cewa duk wani dan siyasa da yazo muku da kudi ku karba ku kashe, ku bari sai ranar zabe ku zabi cancanta, ku zabi mutumin da zai share muku hawaye. Ra'ayi na ƙarshe in haɗin gwiwa ne daga baban Diman Mambande da Ishu Matsatai da Hamidu Kalalabuwa da Ilasu Garkin Daura da Aliyu Sarkin Yaƙin Nima masu cewa rahoton Bankin Duniya kan samun ƙaruwar yunwa a yammacin Afirka abin damuwa ne matuƙa. Ya kamata shugabannin Afirka su ɗauki matakin shawo kan matsalar. Allah ya sa mu dace amin. To kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa don bitar labarai.
Ibrahim a takaice akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu, wasu fiye da 12 kuma suka sami raunuka sakamakon wani harin bom a wani otel a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Shedun gani da ido sun fada wa sashen Somali na muryar Amurka cewa sun je karar fashewa uku a kusa da otel din Hayat dake mahaɗar tituna ta KM4 da yammacin jiya Juma'a. Ofishin shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa a jiya Juma'a cewa shugaban Russia Vladimir Putin ya sauya shawara kan bukatarsa ta farko ta cewa jami'an dudubawa na hukumar makamashin atom ta kasa da kasa za su bi ta Russia zuwa tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai ta Zaporizhia da ke Ukraine wadda Moscow ta mamaye. Ana ci gaba da samun damuwa a Turai kan cewa yakin da ake yi a zagayen tashar kan iya haifar da bala'in da ya fi muni kan iftila'in makamin nukiliya da ya auku a shekara ta 1986. Wani alkalin kotun tarayya ya baiwa ma'aikatar shari'a ta Amurka wa'adin mako daya ta sabunta wata shaida wadda aka yi amfani da ita domin halartar da binciken da aka yi a gidan tsohon shugaban kasa Donald Trump kafin a bayyanar da sauran takardun bayanai. Wasu kafafen labarai ne suka buƙaci takardar shaidar biyo bayan binciken da aka yi a zaman wani sashi na babban binciken da ake yi kan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan sirri waɗanda ya ɗauka zuwa gidansa na Mar-a-Lago. 'Yan sandan ƙasar Nicaragua a jiya Juma'a sun kai samame a gidan wani bishop na ɗariƙar Katolika wanda ke sukar lamirin gwamnatin shugaba Daniel Ortega inda suka kama shi tare da wasu limaman majami'ar a ci gaba da tankiyar da ke wanzuwa tsakanin majami'ar da kuma rashin haƙurin gwamnati na sukar lamiri. Wasu sababbin kamuwa da cutar COVID-19 a Xinjiang da Tibet a cikin wannan watan sun yi sanadiyar rufe zirga-zirga a yankunan biyu na kan iyakar yammacin China. Kafofin yaɗa labaran China sun ruwaito cewa hukumomi sun rarraba yankunan da cutar ta shafa zuwa manya da matsakaita da kuma ƙananan yankunan yiwuwar kamuwa da cutar. Xinjiang ta zami kamuwa da cutar COVID-19 na farko a ranar 31 ga watan Yuli, bayan mako ɗaya kuma a ranar 6 ga watan Agusta ta bada sanarwar wasu mutane sun kamu da cutar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a kasance da mu a shirinmu na dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Salamun Abu wanda ya hada shi, da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya, wassalam. We'll be right back.